أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك يا أمواء السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 20 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 12 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya a yammacin jiya idan ba banta ba mun tsane a ƙarshen aya ta 99 cikin wannan sura mai albarka suratul tauba yau zamu tashi kan aya ta 100 daidai akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko yace a kwanakin baya ka kai ziyara jamhuriyar Niger wanda kuma ka bada ansa dangane da wankan janaba wadda ta daure wa mutane kai abinda ya daure kai din kai bayani akan halaccin wankan janaba wanda babu alwala a ciki haka ne wankan janaba yana da sifa guda biyu akwai sifa da ake cewa sifatul ijza ta wadatar akwai kuma sifa da ake kira sifatu kamal sifa ta kamala wankan janaba a sifarsa ta kamala shine idan ka zo zaka yi wanka din ko zaki yi wanka ga ruwan a gabanka farkon abinda zaka fara yi zaka karkato bakin mazubin ruwan ka wanke hannunka so uku sannan sai ka tsoma hannu a cikin ruwan sai ka ɗebo sai ka wanke gabanka a daidai lokacin da zaka wanke gabanka a lokacin zaka kulla niyya ta wankan janaba wanda yake wajibi ne wanda yake farilla ne wanda yake dole ne idan ka wanke gabanka ma'ana ka yi tsarki kenan to daga nan kuma wato sai ka yi alwala irin yadda kake yin alwala ta sallah ba wani bambanci da kowace alwala ta sallah abinda duk kake a alwala zaka yi sai abu daya na karshe shine wanke kafafu sau uku to wannan sai ka kyale shi ba zaka yi shi ba to daga nan gurin sai ka ɗebi ruwa a cikin takin hannunka daya sai ka zuba a kanka ko da yake kafin haka ya kamata ka tsoma yatsunka guda hannunka guda biyu a cikin ruwan da kake wanka da shi ba tare da ka ɗebi ruwa ba ka fito da shi sai ka mummurza kanka saboda kowane gashi da ya bude lokacin da mani ke kokarin fita daga jikinka ya koma yadda yake dan gashin dan adam yakan bubbude musamman gashinsa na ka gashinka idan ka zuba ruwa haka na iya haifar maka da ciwon kai ko wani abun na daban bayan ka mummurza kanka to shine sai ka kamfaci ruwa cikin tafin hannu sai ka zuba a kanka ka tabbatar ya game ko ina a kanka dai kenan ka sake kamfata na biyu ka tabbatar ya game ko ina a kanka sannan kuma ka sake kamfata na uku ka tabbatar ya game ko ina a kanka to idan kai wannan shine sai ka ɗebi ruwa din kuma ka game dukkan jikinka da shi kana mai farawa da bangaren ka na dama kafin bangaren ka na hagu tsagen jikinka na dama kafin tsagen jikinka na hagu ka tabbatar ruwa ya taba ko ina to idan kai wannan ne ka kammala abu na ƙarshe shine sai ka wanke kafar dama ka kuma wanke kafar hagu cikon alwalar da ka riga ka faro to wannan ita ce siffa ta kamala a wankan janaba in wankan janaba ne haka ake yi in wankan haila ne haka za a yi in ma wanka ne na biki jinin biki ya dauke haka mace za ta yi bambancin su kawai shine niyya niyyar ta take bambanta su in za ka yi wankan juma'a ma haka za ka yi in za ka yi wankan idi ma haka za ka yi bambanci shine niyya to wannan ita ce siffa ta kamala kun ga idan kun lura da wannan siffa wato tsarki wato mutum ya wanke gabansa ko al'aurarsa kenan wanda a lokacin zai kulla niyya daga nan gurin sai alwala cikakkiyar alwala daga nan gurin sai wanke kai so uku kuma ruwan da mutum zai diba kare wuce cikin tafin hannu daya daga nan gurin sai game jikinsa dukkan ruwa daga nan sai wanke kafafu idan ka dauka sai ga ababai guda hudu ne ake yi a cikin sa kar ka manta da niyya niyya kuma mahallinta a zuciya ne innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa amma idan mutum zai siffa ta al-ijza wadda ta wadatar wadda ba sai kai alwala a ciki ba kana zuwa kai niyyar yin wanka din kana kulla niyya a cikin zuciyarka kawai sai ka ɗebi ruwan ka watsa a jikinka ya game ko ina imma wani kududdufi ne ko gulbi ko rami a gabanka ko suyumin fuldin nan da ke wurare sai kai sallah ka fada a ciki ka kulla niyya da ka fito abinda zaka yi shine abu guda biyu na farko ka debi ruwa ka kurkure bakinka sannan kuma sai ka debi wanda zaka shaka ka fyace na hancinka shikenan ka kammala wanka kuma ya halatta kai sallah da wannan wankan hadisi cikin sahih muslim ya nuna haka na jin babu wata wahala a cikin wannan sai dai wanda ya wanka na farko ya fi ka kamala saboda ya bi ka'idojin duk yadda suke dan haka yana da kamala wankansa ya fi cika ya fi ka lada wanda ya nabi kuma yayi kuma in yayi sallah da shi kuma yayi dan kasancewa ba ai alwala ba wannan ka'ida ce ta malamai cewa karamin kari idan sun hadu da babban kari to da ka kawar da babban kari karamin ma ya tafi amma ba lalle bane dan ka kawar da karamin kari ya kasance babban kari ya shiga ciki ma'ana alhadathul asghar yatalasha fil hadathil akbar shi karamin kari wato shine bawali bayan gida mazi da sauransu yana narkewa ne a cikin janaba lokacin da ka wanke janaba ka wanke su gaba daya ina fata an fahimta wannan shine abin da na faɗa a wancan lokaci sannan kuma shine na sake maimaitawa a yanzu kila sai dai ko bayanin na yanzu ya kasance ya kana da fitowa mai tambaya ta gaba yana cewa raka'atan al-fajr idan mutum bai same ta ba yaya zai yi ya zo ya samu a masallaci har an shiga sallah idan da ka zo ka samu an shiga sallah ta asubahi kai tsaye zaka yi niyyar ka shiga cikin sallar asubahi tunda manzo Allah ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idan an riga an tsayar da sallah ta farilla to ba wata sallah ta nafila da zaka yi idan ka shiga kammala sallar asubahi da kai to ya halatta ka tashi a nan take kai raka'atan al-fajr dinka manzo Allah ya ga wani mutum bayan an kammala sallar asubahi a masallacinsa ya tashi yayin sallar nafila raka'a biyu sai ya tambaye shi me kai sai ce raka'atan al-fajr ce ta kuce mun ban yi ba nazo an fara sallah yanzu da aka kammala shine sai nayi ta sai manzo Allah ya tabbatar da shi bai ce yayi kuskure ba dan haka hadisin da ke nuna karhancin yin sallah ta nafila bayan sallar asubahi har sai gari ya waye bai shafi wannan ba wanda raka'atan al-fajr ta kuce masa wancan hadisi ne am wannan kuma khas la ta'arudu bain al-am wal khas mai tambaya ta gaba yace shin ya halatta mutum ya sayo mashin naira 60,000 sai ya baka ka rinka yin acaba da shi da yarjejeniyar cewa kullun zaka bashi 500 har tsawon wata bakwai in aka yi wata bakwai mashin din ya zama naka bai halatta ba barkanmu da saduwa wannan riba ce dan menene dalilin kun gina abu akan abin da yake babu tabbas cewa ga mashin din kullun ka kawo 500 in aka yi wata bakwai ya zama naka yayyo ina da lafiya gobe ban da lafiya ranan da na yi aiki zan iya samun 500 zan iya samun ma sama da 500 wata rana kuma a iya waye gari gashi na yi aikin kuma ban samu 500 bayan sau 500 ɗin ba wata rana a iya kwana uku ban ma yi aikin ba fita ba kuma dole sai na nemo 500 a ko'ina take na bashi wannan tsabagen jari hujjanci ne mazhabi ne na capitalism wanda babu tausayi da rahama a cikinsa don haka haramun ne ya kamata ku gane wannan don karshe abin da zai faru mashin din nan na naira 60,000 ya tashi a naira 100,500 idan kai lissafin wannan wata bakwai haka zai zama a madadin gashi kudinsa yanzu wannan daidai yake da aje yanzu ga mashin in kana da naira 60,000 kawo amma idan bashi ne daga nan zuwa wata bakwai to ya zama 100,500 bai a tanifi baya ake bayan hadarin da mutum zai shiga ciki na babu hutu wajen sai ya hada waɗannan kudaden da haka duk masu yin wannan kasu dauka cewa suna kasuwancin da ya halatta bai halatta ba ko miskalin zarati wanda ya gina da bisa ga rashin sani muna fatan Allah ya yafe masa amma daga lokacin da mutum ya ji dole ya gyara kun ga yanzu wannan zalunci shine ake a matsayin ɗaiɗaikun mutane kuma shi ake a gwamnatoci waɗansu daga cikin jami'an gwamnati sukan hada kai da kamfanoni sai su karɓo wa mutane mashina a baiwa ma'aikata bashi na dole ko kai niyya ko baka yi niyya ba mashin din su kila ya tashi akan naira 40,000 a wajensu amma kuma a baka kai ma'aikaci za a rika cirewa a albashinka zai tashi akan naira 100,000 ko naira 100,000 da wani abu to daidai yake da wancan haramun ne idan gwamnatoci suna so su ji tausayin al'umma idan suka saiwo shi naira 40,000 da wahalar su da dako da aka kawo shi har ya zo ofishin karamar hukuma ko sakatariya ta jiha ko gidan gwamnati, to duk wanda aka kaddara sun sa 5,000 akai, to shikenan sai su baiwa bayan Allah cewa za ku biya 45,000 kuma za a rika cirewa a cikin albashinka, ka rika biya da kadan kadan. To kaga wannan babu laifi, ina fata an fahimta. Amma abinda suke na wahalar da bayan Allah, ai babu tausayi a ciki. Gwamnati ta sai abu 40,000 kuma ta sayar maka 100,000, ma'ana ta ninka ta sake dora wani abu a kai kuma a rika cirewa albashinka. To galibi sukan haɗa kai ne su waɗansu daga cikin ɓata garin ma'aikatan gwamnati ko masu faɗa a cikin gwamnati ko masu mulkin, su haɗa kai da kamfanoni don can za su yi kashi muraba. Dai idan kamfani ya kawo mashin ɗin, shi kansa a naira 40,000 ɗin ya ci riba, ko in ya sai 50,000 ko ya sai 60,000 ya ci riba. Amma yanzu za a sai mashin ɗinsa kowane ɗaya akan naira 70,000, 30,000 ɗin ta wannan shi jami'in gwamnatin ce da ya shiga tsakiya. Shi yasa ku ma'aikata ba a ba ku zaɓi, kawai ana ba ku bashin ne kan ko kun yadda ko ku ko ba ku yadda ba. Kaga tsabar zalunci kenan da ta'addanci. Don meye dalilin da za a matsa min sai na karɓi bashi in na ce ba na so fa? To waɗannan haka ake a galibin waɗansu ƙananan hukumomi da waɗansu jihohi, da haka ya kamata a gyara. Wani ne ya haɗa magani na ɓeraye, saboda ɓeraye sun dame shi, sai samo wani bom da ake cewa bom ɗin ɓera, wanda ake sawa a cikin abinci sai ɓeraye su ci su mutu. Bisa ga tsautsayi sai ya ajiye a wani wuri, sai wani yaro ya ɗauka ya ci ya mutu. Me hukuncinsa? Hukuncinsa ya yi kisa bisa ga kure ba da niyya ba. To idan ka kashe musulmi wanda yake cikin gari na musulmi bisa ga kure ba da niyya ba, abu biyu ne a kanka. Abu na farko addiyatu, wato diya. Diyarsa kuma bisa ga zancen da shi ya fi ƙarfi cikin zantukan malamai, wato raƙuma 100, ko abin da yake daidai da raƙuma 100 ta fuskar daraja, valu ɗinsa ya kai raƙuma 100. To raƙumi 100 miliyan nawa kenan? To waɗansu malamai kuma sukan yi kiyasan sa da azhabu wal fidda, a kiyasan bana dai da aka yi, kusan diyar mutum musulmi wajen miliyan 8 sai da doriya. Idan ka kashe mutum musulmi bisa ga kure ba da niyya ba, kashe ko mota ka kaɗe shi ya mutu ba da niyya ba, baka yi niyyar kashe shi ba, to wannan miliyan 8 za ka biya diyya, in za ka karɓi diyya a wajenka. Inda a ce za a riga karɓar diyya a ƙasar mu ta wannan kisa da ake yi, da direbobi sun rage ganganci da kuma sun rinka canja taya a kan kari, amma galibi haɗurran da ake ko a cikin gari ko a kan tituna, taya ce ta suɗe ta suɗe. Sannan kuma ga overload, direba ya ɗauki mutum 5 a baya, ya ɗauki mutum 3 a gaba, har da shi na 4, sai ya ce daga kafar ka sannan ya canja giya. Sannan kuma ga taya ta suɗe, kuma ya rinka yana ɗaukan waɗannan fasinjan, ya karɓi kuɗinsu kallon agogo yake yi cewa yaushe wannan kuɗin za su zama halal, don ya yi mazai sake ɗauko waɗansu. Don haka sai ya rika gudu sama da kima, motar ta zanto ta fi daga kontrol ɗinsa, ta fita daga ƙarƙashin gudanarwarsa, saboda fashewar taya, saboda waɗansu ababai, sai ya ga mutane sun mutu. To wannan da sai a karɓi diya, in ya kashe mutum 4 a karɓi miliyan 8 har su 4. To kuma ita diya yadda take, mutum da ya yi kisan ba shi kaɗai zai biya ba, shi da waɗanda ake kira al'aqila. Al'aqila bisa ga zance da ya fi ƙarfi su ne aqribahu almutaqribun lahu, danginsa ta ɓangaren uba su ne al'aqila, kamar yayyensa da ƙanne maza duk suna cikin aqila, ƙannen mahaifinsa maza suna cikin aqila, ƴaƴan ƙannen mahaifi suna ciki, yayyen mahaifinsa maza suna ciki, ƴaƴan ƙannen wan mahaifi maza duk suna ciki, kakansa namiji in yana nan duk suna ciki. Waɗannan su ne aqila, tare da shi za su haɗu a harhaɗa kuɗin, ko da shi yana da kuɗin da zai biya, duka zai za su haɗu a harhaɗa don a biya diya. To hikimar wannan shi ne, kaga in kun san an caje ku wannan gobe, za ku kyale tukin ganganci? Ba za ku kyale shi ba. Kaga wannan fa darajar rai na musulmi kenan a wajen addinin musulunci. Amma mun riga mun saba sai mutum ya tukin ganganci ya kaɗe mutane, sai a ce Allah ne ya kaddara, sai a kyale shi. Wannan tawakkalin ƙasarmu, tawakkalin mutanenmu, idan ka karɓi diya sai a kamar ka sayar da ɗan'uwanka ne, wannan kuma jahilci ne. Ita diya ɗin don ta tsare mutunci, ko da akwai kuskure a ciki, to amma akwai wani kuskuren da mutum ya yi wani abu, don haka dai mutum zai biya diya, daga nan gurin kuma sai ya yi kafara. diya idan dangin wanda ka kashe suka ce sun yafe shi kenan ta fada kanka sai kafara kafara ko mutun zai yantar da baiwa mummuna idan baya da halin yantar da baiwa mummuna to sai azumi na wata biyu a jere ba tare da ya sha ruwa ba sai ya karasa wannan shine hukuncin wanda yake sa bisa ga kure kaman ka harba kibiya dan harbar tsuntsu sai ta je ta kashe wani a gona ya fadi ya mutu wannan kai kisa bisa ga kure kamar ka dauki bulala wanda ba ta kisa sai ka daki wani da ita sai kuma ya fadi ya mutu duk wannan kaga ba ta kisa amma ka kashe shi ba da niyya ba ko wani abu makamancin haka cikin sifofin da malamai suke bayarwa akwai sifofin da an yi ittifaki akwai kuma sifofin da akwai sabani a ciki tambaya ta gaba mai ita yake cewa sahabban manzon Allah sun mutu a fagen jihadi suna mushahidun yawan taba ganin wannan kalmar ba a duniya da wannan ma'anar suna shuhada da zaka ce ba mushahiduna ba mushahiduna ba yan kallo shi mu yaya zamu yi mu ma mu je mu yi jihadi mu mutu mu zama shahidai gashi muna ganin irin abubuwan da ake yi wa yan uwanmu musulmi a Palestine, Afghanistan, Lebanon da sauran wurare maganar cewa sahabban annabi sun mutu gaba ɗaya sun yi shahada wannan ba gaskiya ba ne Allah ma bai shar'anta jihadi ba don ku mutu ku duka shi yasa ma annabi da ya je fagen Badar bai roƙi mutuwa ba ya roƙi nasara ne kaga yana daga cikin ababen da idan mutum bai yi a hankali ba sai ya faɗa cikin kuskure bai sani ba shahada tana da falala ko shakka babu kuma ana so ka sa ran ka same ta amma ba a roƙon cewa ya jama'a ya Allah ka sa mu duka mu yi shahada abun nufi in muka mutu mun duka to kuma duniya ta zama ta kafirci tsantsa shi kuma Allah ya sharanta addinin dan saboda yayin rinjaye akan sauran addinai huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kaddara sahabbai ya zanto gaba ɗaya shahada suka yi ba aslan ma tsakanin waɗanda suka mutu a wajen yaƙi da waɗanda suka mutu a gida su waɗanda suka mutu a gida ba tare da sun ba a fagen yaƙi ba sun ninninka waɗanda suka mutu a wajen yaƙi ninkin ba ninki shahidai adadin su kaɗan ne in an kwatanta da waɗanda su kuma ba a shahada suka mutu ba ina fata an fahimta shi yasa ubangiji ta'ala ke zaburarwa kan ayi yaƙi in yamsuskum qarhun faqad masal qauma qarhun mislu wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada dan Allah ya bayyanar da mummunai na asali shi yasa aka saranta jihadi kuma domin Allah ya riki wasunku a matsayin shahidai min kaga ta bai'idiyya ce wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin wa liyumahhisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin dan ubangiji ya tace imanin mummunai a ga mummunai na gari sannan a kaskantar da kafirai suwa za su kaskantar da su ko mummunai da kuke garin to idan kun shahada ku duka fa da Khalid bin al-Walid duk irin rumtsi da ya shiga Allah bai kaddara masa shahada ba shi kansa yake jin takaici yayi mutuwar gida yace ba wani gumurzu ba wani rumtsi ba wata gogormaya babu wani kwazazzabo babu wani wuri da za a yi wa maza kofar rago dan a kar su fate sai da na shiga na fita Allah bai kaddara min in shahada ba wa ha ana za a mutu kama ya mutul ba'ir gashi zan mutu a gida irin yadda raƙumi ke mutuwa a garke la namat ayunul zubana yace kai matsorata Allah hana idanunku bacci ma'ana yana nufin cewa in tsoro kana yi ne dan karka mutu to ai ita kanta shiga a haka kuma ba ta jawo mutuwa ina fata an fahimta waɗansu suke cewa ai guduwa ba ta maganin mutuwa abinda ke maganin mutuwa shine tarar mutuwa ga dangada shine ke maganin mutuwa amma dan ka gudu wato baka abin nan ba shine suke cewa laisan nukusu alal adbari makrumatan innal makarima iqdamun alal asali wato ka gudu ka ja baya wannan ba shine karamci ba shine mutum ba abinda yake karamci kaga an dana tarko ka bi ta kai ka wuce dan ka je ka samu maza ayi gumurzu wannan shine karamci dan haka dai ba dukan su suka yi shahada ba shahada ko shakka babu falala ce daraja ce amma kuma ubangiji ta'ala ya karrama waɗansu da ita waɗansu kuma bai karrama su da ita ba ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu a fagen yaƙi ba a fagen yaƙi ba haka Abubakar Siddiq da Umar da Uthman da Ali duk ba a fagen yaƙi suka mutu ba kuma kaga su ne mafifita cikin wannan al'umma dan haka dai ina so in ce dai fahimtar nan taka ta cewa sun yi shahada sun mutu ba haka bane, ma'ana wasu su ne suka yi shahada suka mutu. Ya rage na yaya za a yi mu yi jihadi mu ma mu mutu a wajen yaki, ta zaka yaya za a yi mu yi jihadi dan mu ci nasara waɗansu mu kuma su yi shahada? To wannan shine ake bukata. To jihadi yana bukatan tanadi, wa idduluhum masafatun min quwwa, shi kuma isti'dad tanadi iri biyu ne, akwai al-isti'dadul maddi, akwai al-isti'dad ar-ruhi, akwai kimtsi da shirin zuci, akwai kimtsi da shiri na fili. Shirin zuci wato shine gyara aqida, gyara imani, babu shirka babu bid'a, sannan ba girman kai, babu hasada, ba ganin kyashi, ba nunkufarci a cikin zuciyarka game da wani mummuni. To wannan aqida ta yi kyau kenan. Kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha, zuciya ta gyaru, an samu aqida, sai kuma a gyara gabbai ta hanyar ibada, a gyara halaye da akhlaq, sannan kuma sai a yi tanadi na ganin ido. Shine akwai cikakken training, akwai cikakken tanadi, akwai kimtsi, akwai shiri, akwai shugaba wanda zai jagorance ku karkashin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yake da umarni da hani a hannunsa. To ta hanyar haka ake yin jihadi. In ba haka ba, da abubuwan da ake galibi yanzu ba jihadi bane, fada ne. Yanzu idan arna suka tsokane ku suka zo za su rusa masallacin ku, dole ku tsaya ku kare. Za su rushe makarantar Islamiyya, dole ku kare. Amma a wannan lokacin ba jihadi bane, fada ne. Ibaya daidai da jihadi na musulunci, dan shi dole sai da shugaba wanda aka yi wa mubaya'a da sauransu, dole akwai ka'idoji nashi, wannan kuma fada ne. Shi kuma fada ba a ce maka haramun bane ba, dan an halatta ma ko dukiyar ka kare ballanta na masallacin ka. Ko manzo Allah ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid, wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid, wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid, wa man qutila duna nafsihi fa huwa shahid. Duk wanda aka kashe yana kokarin ya kare kansa, yayi shahada. Duk wanda aka kashe yana kokarin tsara dukiyarsa, yayi shahada. Duk wanda aka kashe yana kokarin kare mutuncinsa. Kamar wadansu zo za su yi wa matarka fyaɗe, sirifin dinta, matarka ko ƴarka ko wata wadda kake da ta cewa a kanta, ka tsaya ka kare ta har ka mutu akan wannan, kayi shahada. Amma nan ba ta daidai da shahada ta mutuwa a filin yaƙi, dan shahadar mutuwa a filin yaƙi ba za a yi maka sallah ba, ba za a yi maka likafani ba, haka za a binne ka da jinin da ke jikinka, ko wankewa ba za a yi ba. Za ka tashi ranar tashin kiyama, al-launu launu dami wa rihu rihul misk, launin launi na jini amma yana ƙanshin turare. To amma wannan shahada irin wannan ta gida, za a yi maka wanka, za a yi maka likafani, za a yi maka sallah, amma sunanka kai shi kai dai kai shahada, an baka hukunci na shahada, kaga bata kai martaba ta shahada ta mutuwa a wajen yaki ba. To wanda baya gane irin waɗannan hadisi sai ya taku da wancan da wancan, da yaji an fada kalmar shahada sai ya dauka to kaza ne, ko kuma da an ce wancan abun ba jihadi bane sai ya dauka kenan, yanzu ya halatta kenan, in kyale a rusawan masallaci, a rusawan makarantar Islamiyya, a ci mutuncin matata, a zo a kona dukiyata, bai halatta ba kai wanda a matsayinka na musulmi. Dole a matsayinku na 'yan unguwa ta 'yan gari ɗaya ku kare wannan a daidai iyakacin nan da matsalar ta tashi, sai ku naɗa wani shugaba dan a tafi da abin cikin tsari har ku ci nasara. Amma baya daidai da jihadi wanda dai jihadi ake raɗa masa suna, yanzu kun yi ne dan kwatar kai, kwatar kai kuma addini ne. Ina jin muna fahimta waɗannan matsalolin. Shin Annabi Shu'aibu ya yi zamani da Annabi Musa har Annabi Musa ya auri 'yarsa? Abin da yake kawo wannan shine abin da ke cikin suratul Qasas, na cewa Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya yi kisan kai a Misra ba da niyya ba, to an ba shi labarin mutane na 'yan garin suna shirin kashe shi, kuma sai ya gudu. Fakaraja minha khaifan yatarakkab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin. Daga nan da ya fita daga Misra sai ya tafi birnin Madina. Walamma tawajjaha tilqa'a Madina قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما ورد ما امدينا كلمه مدينه da ta maimaitu, sai waɗansu suka dauka to wannan mutumin da Annabi Musa ya gamu da shi a Madina, wanda yake da ƴan mata guda biyu da Annabi Musa ya taimaka musu wajen shayar da dabbobin su ruwa, har ƙarshe kuma aka aura ɗaya daga cikin su ga Annabi Musa. Sadakin shine yayi aiki na shekara 8 zuwa 10, noman shekara 8 shine sadakin. Inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 10 fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk. Kaji koyi shekara 10 sai amma bana so in wahalar da kai, wato ya masa alfarma ne, noman shekara 10 shine sadakin, amma kuma bana so in wahalar da kai, haka yace da shi. To wannan madaina da aka wasai wadan suka dauka cewa to annabi Shu'aib ne ita ko sura suratul qasas kwata-kwata bata bayyana sunan mutumin ba a cikin ayoyin walamma warada ma madaina wajada alaihi ummatan minan nasi yasqum wa wajada min dunihi imra'ataini tazudani qala ma khatabukuma qalat la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir bace ba abuna Shu'aib alaihi salam ha wa abuna shaykhun kabir mahaifin mu ne tsoho ne ya manyanta ba zai iya zuwa ya ja ruwa ya shayar da dabbobi dan haka ya turo mu amadadin sa fa saqala huma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir fa ja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka bata ce ba inna Shu'aiban yad'uka inna abi yad'uka li yajzika ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin qalat ihdahuma ya abati istajir إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا أدوان علي والله على ما نقول وكيل كسر تاكالي أنا كسر تاكالي إنا سنة أنا بشعب أنا to tunda babu anan da aka ce Shu'aib ne sai ka nemo hadisi kuma babu hadisin da yace annabi Shu'aib ne wani mutum ne dai da tijo da haka duk wanda yace annabi Shu'aib ne baya da aya ko hadisi akai sai dai kissa ita ko kissa dora ta ake akan sikeli na karba ko rashin karba in ta inganta a karba in kowa ba karba ba ya bace ba Isra'iliyat ne dan me zaka zo ka gina dalar goron dutse akan Isra'iliyat ba zai yi ba dan me zaka gina dutsen goza ka dora shi akan Isra'iliyat ba zai zauna akai ba ma'ana dole sai ka samu tabbatuwar abu kenan ina fatan jama'a sun fahimci wannan da yawa daga cikin yan uwa waɗanda suke tafsiri tunda sun saba da kisar ko sun sha faɗa mutane idan suka ji an rushe su kuma sai su fito suna kokarin karewa da shajin waɗansu daga cikin uwa waɗansu daga cikin su har suna cewa su ma ahlus sunna ne amma suna karewa cewa ya za a ce ba annabi Shu'aib bane ba a to kawo hujjar ka wannan da sunan annabi Shu'aib ne mu mun jawo ayoyin yanzu kowa ya ji su radan da baki da wasali ba annabi Shu'aib bane ba kai kuma kawo ayat da sunan annabi Shu'aib ne sannan idan ka duba kissoshin annabawa ga wanda yake lura da kissoshin annabawa da aka kawo a jere an kawo cikin suratul araf an kawo cikin suratul shu'ara an kawo a cikin suratu al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun ina nufin a wannan lissafin za ka ga ana fara ambaton annabi Nuhu sannan a ambaci annabi Hud sannan a ambaci annabi Salih sannan a ambaci annabi Lut sannan a ambaci annabi Shu'aib sai an kare sannan sai a kawo annabi Musa wanda ke nuna zamaninsa daban-daban dan annabi Nuhu bai zamani da annabi Hud ba Salih bai zamani da Hud da Hud ba annabi Lut bai zamani da annabi Salih ba annabi Lut kuma bai zamani da annabi Shu'aib ba dan haka annabi Shu'aib kuma bai zamani da annabi Musa ba ma'ana duba cikin suratul araf misali walaqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi billahi ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum azaba yawmin azim an kare wa ila adna qaum Hud قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان قال ويلا ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان قال ولوطا اذ قال لقوم هي اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين لانكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ان قال ويلا مدين اخاهم شعيبا اك قال قصه النبي شعيب فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم قال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء ده an gama wannan tanda aka je gaba ka ce tilkal qur'ana qussu alayka min anba'iha sun kare ku wala qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu wa kad hadu wa karfe sai aka ce thumma arsalna musa sannan aka turo musa bayan shi abin ya wuce to ya zaka ce shine idan ka duba kad ablahul mu'minun ba haka akai da aka kawo da aka kare aka ce summa arsalna rusulana tatra kullama da'a ummatar rasulu haka zabu fa'atba'na ba'dahum ba'da faj'alnahum ahadith fabudal liqaumin la yu'minun sa'ati summa arsalna musa wa akahu haruna bayan shude wace aibu da waye to ya kai ka gano cewa kai annabi Shu'aib ne waye fada maka ku yi hakuri in na kausa su harshe dan bai kamata ba kawai idan baka san abu ba ka zo ka kare shi ko kuma idan wato ka faɗi kuskure kuma Allah ya sa wani ya faɗa maka daidai kuma ka ji kyashin dan me za ka karɓi wannan gyaran naka dan me duk abin da ya kawo wannan shine wato shige gida ake wa alqur'ani ba inda aka rena qur'ani irin kasar mu kowa da azumi tafsiri yake da mai dalailu, da mai isriniya, da wanda ya karatu, da wanda bai karatu ba, da wanda ya haddace, da wanda ya je wala daina bai haddace ba, irin koran alkur'anin nan yayi izubi ya kasa kowa, in dai azumi ya sai ya kafa majalisi na tafsiri, wa kuma qur'ani zai yi. Shi qur'ani kuma kafin ka shiga cikin tafsiri yana buƙatar kana da ido a waɗansu ilimomi da dama, ulumul lugha, ilimomi na lugha kamar nahwu da sarf da balaga da adab, alal akalli kana da ido a cikin su. Sannan kana da ido a sira, kana da ido a kaza, kana ababe da dama, kana da wadataccen harshen larabci a rubuce da magance kafin ka shiga alqur'ani. Tun da qur'ani an saukar da shi da harshen larabci, amma kawai sai mutum ya yi kankan ba. Mutumin da in bayan azumi da zaka je da littafin qatarun nada ko sharhin alfiya na al-ashmuni ko na ibn aqil kace zaka karanta a wajensa, shi kansa ya san ba zai iya ba. To kuma nahwu sai da shi zaka shiga tafsiri, shi ko ba zai iya karantar da kai wani littafin nahwu ba. Inda zaka je da balaga ba zai iya karantar da kai ba, kuma sai da balaga za a shiga tafsiri. Inda zaka je da littafin sarf ba zai iya karantar da kai ba, kuma sai da wannan za a yi tafsiri. Inda zaka je da mustalahul hadith, inda zaka je mustalahul hadith, ka je da usulul fiqh, ka je da menene, duk ba zai iya shiga ko ba yi da ta cewa a kai. Kuma shi tafsiri yana buƙatar dukkan waɗannan kafin ka shiga cikin sa. Wallahi ganganci, ganganci mai tarin yawa mutane suke sun raina alqur'ani mai girma. Saboda babu gwamnatin da take kare shi da za ta tsawatar a saurara a ji wannan a ce kai shiru kar ka kare magana daga yau, ka zama mai saurare amma ba mai surutu ba. Wallahi ya kamata duk waɗansu a dakatar da su su zama masu sauraro. Allah rufa mana asiri. Gaske ne Zulaikha ta auri annabi Yusuf, wannan ma Isra'iliyat ne, babu ayata alqur'ani da ta nuna haka, babu hadisi na alqur'ani da hadisi na manzon Allah da ya nuna haka. Ita Zulaikha ita ce wannan matar Imra'atul Aziz, Qur'ani ya sa mata suna Imra'atul Aziz. Sunan Zulaikha din shi ma dai kissosi ne Isra'iliya, ba wai nassi ne yace sunanta Zulaikha ba, wanda ake cewa Zulai a kasar Hausa. Zulai wato Zulaikha shine asalin sunan. To Allah ya sa mun gane wannan wannan takalmi ne da wani bawan Allah ya kawo an rubuta al-ajib a jiki, yace yana son ya sani sunan Allah ne ko ba sunan Allah ba. Nace ba sunan Allah bane ba, lafazin al-ajib, domin ajib a larabci ana nufin abin mamaki, kaga sunan kamfanin ne al-ajib. Amma sai suka rubuta da arabiya, suka rubuta da boko, to kila wani ya dauka cewa sunan Allah ne, ba sunan Allah bane, dan haka dan kataka wannan ba komai, ba sunan Allah bane ba. Dan kar wani aje a ga mai irin wannan takalmin kafin ya farga kila ya ci duka a wuri, sai da ayya a tantance din yana da kyau. Allah saka masa da alheri wanda ya kawo dan fadakarwa. Yau idan Allah ya kai mu wannan dare ne, yau zamu fara qiyamul layl da dare insha Allah, karfe 1 na dare, karfe 1 kamar yadda aka saba kowace shekara a nan masallacin Alhaji Muhammad Indimi, zamu fara wato sallan tahajjud da izinin Ubangiji. Ni zan yi limanci insha Allah. Mun tsaya ƙarshen aya ta 99. Wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhum Allahu fi rahmatihi inna Allaha ghafurur rahim. Zamu tashi aya ta 100 mai Allah ce.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
وبنجي والسابقون الأولون وتوتند سكر غا سكر سيرا كو سكر سيري كو سكر ينطيا الأولون متن فرقوا من المهاجرين تكين المهاجرون والأنصار da kuma al-ansar sune mutanen Madina, wallazina tattaba'uhum bi ihsan da kuma waɗanda suka bi su tare da ihsani, dukkan waɗannan ajujuwan mutane guda uku wato al-muhajirun da al-ansar da kuma allazina tattaba'uhum bi ihsan, Allah yace radiyallahu anhum wa radu an, ubangiji ya yadda da su, su ma sun yadda da shi. su sun yarda da Ubangiji, sun yarda da dokokinsa da ya shar'anta, waɗanda suka shafi aqida da ake kudurcewa a zuci ko ayyukan gabbai ko mu'amala ta rayuwa, duk sun yarda da wannan, ko ɗabi'u da halaye duk sun yarda da abin da Allah ya shar'anta, manzon Allah ya shar'anta shi, kuma Allah ya karɓe su a matsayin yardaddun bayi da zai karrama su a ranar tashin kiyama. Radiyallahu anhum wa radwan wa adda lahum jannatin tajri, Ubangiji ta'ala ya yi musu sanadin aljanna, tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada, ruwa na gudana karkashin gine-ginanta suna masu dawwama a ciki har abada. Zalikal fawzul azim, wannan shine rabo wanda yake mafi girma. A nan gurin an ce as-sabiquna, as-sabiquna jam'i ne na kalmar as-sabiq. Idan an ce as-sabiqu, wanda ya tsere, ana tsere wanda ya riga kowa zuwa, shine as-sabiqu. As-sabiquna al-awwaluna, waɗanda suka riga shiga musulunci, al-awwaluna na karan fari na farkon. Min al-muhajirina, imma cikin al-muhajirun wal ansar, ko cikin al-ansar. To malamai sun tattauna kan cewa su wane ne as-sabiquna al-awwalun, tunda akwai as-sabiquna al-awwaluna daga cikin al-muhajirun, akwai as-sabiquna al-awwaluna daga cikin wa al-ansar. Sai waɗansu malaman suka ce as-sabiquna al-awwaluna su ne dukkanin mutanen da suka shiga musulunci tun daga lokacin da aka turo manzon Allah har ya zuwa lokacin da aka yi bai'atul ridwan a shekara ta shida, lokacin da aka yi sulhul hudaybiya, waɗanda Ubangiji ta'ala ya saukar da aya kan waɗanda suka halarci wannan bai'a ɗin, yace laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba. Waɗanda duk suka samu rabota a wannan sune as-sabiquna al-awwaluna, wannan zance ne cikin zantuka, kuma ya fi fitowa fili daga cikin zantukan malamai. Da haka dukkan sahabin da ya shiga musulunci, yana cikin mutan Makka ko yana cikin mutan Madina, ma'ana mutan muhajirun waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, al-ansar su ko mutanen cikin garin Madina din wanda suka karɓi baƙuncin annabi, suka karɓi baƙuncin ragowar sahabbai, suka karrama su, sune waɗanda Allah ya ce wallazina awaw wa nasaru, waɗanda suka karɓi baƙuncin baƙi sannan kuma suka taimake su, sun taimake su da dukiyarsu da jinin jikinsu. To waɗannan sune as-sabiqun al-awwalun, duk wanda ya shiga musulunci har ya zuwa wannan. Waɗannan suka ce a'a, duk wanda ya shiga musulunci har ya zuwa kafin fatahu Makka, domin bayan fatahu Makka in sai daga baya ka shiga to baka cikin as-sabiqun al-awwalun, wannan zance ne cikin zantuka. Wancan dai na farko shi malami suka fi yawan faɗa. To waɗannan sai wallazina taba'uhum, wallazina taba'uhum sun shafi tabi'ai da suka biyo bayan sahabbai daga nan gurin har ya zuwa kanmu, daga nan har ya zuwa tashin kiyama. Duk waɗanda suka bi bayan waɗancan ta hanyar imani da kyautatawa, to alƙawalin da aka yi wa waɗancan shi ɗin ma mu ma aka yi mana shi, amma da sharaɗin mun bi su da ihsani, tunda Allah ya ce wallazina taba'uhum bi ihsanin. Imam Malik ya ce wannan ke nuna wanda duk ya bi bayan sahabbai yana mai saba musu ko ta fuskar aqida ko ta fuskar addini da shari'a, to baya cikin allazina taba'uhum bi ihsan, bi su da kyautatawa. Haka duk wanda ya bi bayan sahabbai yana zagin su, yana la'antar su, yana cin mutuncin su, to baya cikin allazina taba'uhum bi ihsan, bi su da ihsani. Idan kana son ka gane su wane ne suka bi su da ihsani, su ne waɗanda suka mayar da sahabbai abin koyon su, suka mayar da aqidar sahabbai ita ce tasu, ayyuka na sahabbai shine aikin su, su ne ayyukan su, fahimtar sahabbai ita ce fahimtar su. Sannan kuma idan sun ga alkhairin su, wato sai su yi koyi da su, in sun ga wani wurare da suka yi kure sai su roƙa musu gafara. To waɗannan su ne wallazina taba'uhum. Idan kana son ka gane wannan, ɗauki suratul hasri da Ubangiji ta'ala ya yi maganar dukiyar fai'u, yace lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. هذا كغنا المهاجرون ake nufi, masu hijira daga Makka zuwa Madina, masu hijira daga wani gari zuwa Madina. Sai kuma aka ce wallazina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. To wannan sune al-ansar, mataimaka din waɗanda suka taimake su. Sai kuma Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana, kaga sune wallazina tabauhum bi ihsani, saboda mai suka yi ihsani yaquluna rabbana, rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman, ya Allah kai mana gafara kuma kai gafara ga dukkan wanda suka riga mu da imani. Wa ya riga kowa imani a cikin wannan al'umma ta manzon Allah, sahabban manzon Allah sayyidina Abubakar ne musulmin farko, shi ya fara kalmar shahada kafin kowa cikin maza, kamar yadda Khadija ita ce cikin mata ta fara kalmar shahada, kamar yadda cikin bayi Zaid bin Harisa, kamar yadda cikin yara ƙanana matasa Ali bin Abi Talib, waɗannan su ne musulman farko da duk wanda suka biyo bayansu. To tun daga kan sahabbai har zuwa yau duk suna cikin sabaquna bil imani, sun rigaye mu da imani. To abinda muke faɗa game da su, rabbana ghafir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ka gafarta mana, ka gafarta waɗanda suka riga mu da imani. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, kar ka sanya wani kulli a cikin zuciyar mu game da mummuni a duk inda mummuni yake. Mu ji muna da wani kulli a zuci, mun tsane shi dan ya saba mana, dan yayi mana ba daidai ba, ko da yana bin Allah wai kai ya maka ba daidai ba, ya Allah kar ka sa wannan a cikin zukatan mu. To kaga wannan ke nuna a ce wanda ya biyo bayan sahabbai yana ce musu albarka, yana musu yana cewa radiyallahu anhum, to wannan shine musulmin kwarai. Wanda ya biyo bayan sahabbai yana zagin su irin yanda in Shia al-Imamiyya al-Isna ashariyya suke yi, to wannan baya cikin al'ummar musulmi. Duk wanda yake tsanar sahabbai, Imam Malik yace ba musulmi bane ba, wanda yake kaunar su kadai shine musulmi. Ya kawo aya ta karshe cikin suratul fatih, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار نن محل الشاهد نائم مالك yace li yagiza bihimul kufar, Allah ya kaddara sahabbai sun taru da annabi sun karfafe shi wuri guda, li yagiza bihimul kufar, dan ya baiwa kafare haushi da su, taron su da annabi ta baiwa kafare haushi. To sai Imam Malik ya ce ashe duk wanda yake jin haushin sahabbai to ya zama kafiri, tunda an ce li yagiza bihimul kufar. Wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum bakthatan wa ajran azima, saboda haka bata ne mutum ya zagi sahabban annabi. Manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Bukhari ya ruwaito, yace al ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq, mutan madina ba mai san su sai mummuni, ba mai kin su sai munafiki. Faman ahabbahum ahabbahu Allah, duk wanda ya so su Allah ya so shi. Wa man abghadahum abghadahu Allah, duk wanda ya ki su Allah ya ki shi. Haka manzon Allah ya faɗa addu'a ce, man ahabbahum ahabbahu Allah, wanda duk ya so su Allah so shi. Baku ce ba amin? Wa man abghadahum abghadahu Allah, duk wanda yake su kuma Allah ki shi. Haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Bukhari ya ruwaito. A wani hadisin da ban riwayar Muslim yace ayatul muna ayatul imani hubbul ansar, alamar imani san mutan Madina. Wa ayatul nifaqi bughdul ansar, alamar munafici kin mutan Madina. To kaga kenan, idan kana son azana ka cikin walladina taba'uhum bi ihsanin, dole ne ka so sahabban manzon Allah. In ka ki su baka cikin walladina taba'uhum. Wannan maganar da nayi ita al-Imam Ibn Kathir yayi tun sama da shekara 700 da suka wuce baya a tarihi. Ga ta zan karanto ku ji, yace faqad akhbara Allahu al-Azim, ubangiji mai girma ya bada labari, annahu qad radiya an as-sabiqina al-awwalina min al-muhajirin wal-ansari, cewa ya riga ya yadda da dukkan wanda suka riga shiga musulunci cikin mutan Madina da kuma al-muhajirun, walladina taba'uhum bi ihsan, da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa. Sai yace me? Sai yace wa man abghadahum aw sabbahum, dukkan wanda ya ki su ko ya zage su, aw abghada aw sabba ba'dahum, ko ya ki ko ya zagi wani sashin su ba su duka ba, wala siyama sayyidu sahaba, musamman ma shugabannin sahabbai ba'da rasuli bayan annabi, wa khairuhum, da mafifitan su, wa afdaluhum, da mafiya darajar su, a'ni siddiq al-akbar, ina nufin babban siddiqi Abubakar kenan, wal khalifata al-azam, ina nufin halifa mafi girma cikin halifofin annabi, Ababakar as-siddiq, shine Ababakar as-siddiq. Fa inna ta'ifata al-makhzula, yace domin kungiyar da aka tabar da su suka zama tababbu, minar rafida, cikin wanda suka yi tawaye wa sayyidina Husaini, yanzu kuma suna kukan tunawa da mutuwarsa, rafida kenan, yu'aduna afdalas sahaba, wato suna kiyayya suna gaba da mafifita cikin sahabbai, wai bigidunahum, suna kin su, wai subunahum, suna zagin su. Yace iyazan billahi min zalika, muna neman tsarin Allah mu shiga wannan akida. Wa hadha yadullu ala anna uqulahum ma'kusa, wannan yana nuna maka cewa hankulan su a birkice suke, ba daidai suke ba. Wa qulubahum mankusa, zukatansu a baibai suke, ba a daidai suke ba. Fa aina haula'i min al-iman bil Qur'an, yaya mai zagin sahabbai za a ce ya imani da Al-Qur'ani, ko ya faɗa ƙarya yake? Idh yasubbuna man radiyallahu anhum, dan suna zagin wanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu, wa amma ahli sunnah, yace amma mutanen da suke bin sunnar annabi kuwa, fa innahum yataraddawna amman radiyallahu anhu, suna neman yadda ga dukkan wanda Allah ya nuna ya yadda da shi, yace radiyallahu anhum. Zamu ce sayyidina Abu Bakar, sai mu ce Umar dan Khattab radiyallahu anhu, Uthman radiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib, Salman al-Farisi, haka dukkan sahabbai. Wannan alamar imani kenan, in ka ambace su ka ce radiyallahu anhu. Haka siffar ahlus sunna take. Yake cewa dan haka suna neman yadda ga dukkan wanda ya nema musu yadda, wanda Allah ya nuna yadda da su. Wa yasubuna man sabbahu Allahu wa rasuluhu, ahlus sunna suna zagin, suna kaskantar da duk wanda Allah ya kaskantar da shi ko manzansa. Wa yuwaluna man yuwalihim, suna goyen bayan dukkan wanda yake goyen bayan Allah da manzon Allah. Wa yu'aduna man yu'adillaha, suna yin adawa da duk wanda yake adawa da Allah ko yake adawa da manzon Allah ko sahabbansa. Wa hum muttabi'una, ahlus sunna bi suke yi, wala mubtadi'una, ba kirkirowa suke ba, ba kagowa suke ba. Wa yaqtaduna, koyi suke yi, wala yamtaduna, ba sa fararwa, sai dai su bi abinda an ruga su yi. Ko me suke yi annabi da sahabbai sun riga su yi, sai su zo su maimaita, amma su kago nasu, su kirkiro nasu, ba sa kirkiro salati, ba sa kirkiro zikiri, ba sa kirkiro addu'a. Duka da zikirin da salatin da addu'ar duk suna yi ne kamar yadda annabi ya yi, tun daga sallah har abin da biyo bayan sallah, sun mu'amalance su mu'amala ɗaya. Ala watiratin wahida, sallu kama ra'aytumuni usalli, khudhu anni manasikakum, haka ahlus sunna suke da zikirin da haylalar da salatin da tasbihin da komai, yadda annabi ya da sahabbai suka yi, haka ake yi. Duk wanda ya kago, to ya kago, ma'ana ya kago bid'a kenan, ya kago bid'a kenan. Allah tsare mu. Sai Allah ya ce mai,
وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم
وممن حولكم من الأعراب دقوات أن تسكي الدورة لكو جيفنكو من الأعراب تسكي ماذا هناك الكرة waɗanda suke wajen garin Madina, munafiquna, akwai munafikai. Wa min ahli al-Madina, haka daga cikin zaunannun Madina a lokacin annabi din nan ma akwai munafikai. Ka ji fa lokacin da yafi kowanne tsafta da tsarki, kuma ga annabi da rai ga sahabbai a cikin Madina, amma a lokacin kuma ga waɗansu munafikai a ciki. To me abin mamaki idan kai a zamanin ka yanzu an samu munafikai? Dan lokacin ka bai kai na annabi tsarki ba, garin ka bai kai garin Madina tsarki ba, kai din da wanda kuka yi imani ire-iren ka kake kan daidai, ba ku kai annabi da sahabbai tsarki ba. Tare da haka zamanin su an samu baragurbi. To dan me a zamanin ka ba za a samu baragurbi ba? Dan me ba za a samu wani rubabban rubabba ba? Za a iya samu. Hikimar Ubangiji ce, huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Haka duniya take tun daga farko har ƙarshe, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, wa law sha'a Allahu laja'alahum ummatan wahida walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Inda Allah ya ga dama sai kowa ya zama musulmi, kowa ya zama ahlus sunna tsantsa. Musulunci da imani babu kafirci, tsayuwa akan sunnar da babu bid'a. Amma hikimar Allah ta so mutane su zama wasu kaza wasu kaza, sai dai wannan wane ne kan kaza, wane ne kan kaza, wannan za a dora ne akan sikelin Qur'ani da hadisi. Ubangiji ya ce wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun, waɗanda suke daura da ku ko gefen ku da gefen Madina, wato akwai munafikai cikin mutanen karkara. Wa min ahli al-Madina, haka a cikin mutanen Madina, maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum, aka ce marada 'ala shay'i idza ta'awwada 'alayhi idza istamarra 'alayhi wa lazamahu. Maradu 'ala an-nifaq, sun doge akan kafir, akan munafinci, sun kafe akan munafinci. Wa hifzan min kulli shaytanin marid, maradu ala nifaki, sun doge akan munafunci, sun zarte, sun kisa rabu da munafunci. Aka ce da annabi la ta'lamuhum, baka san su ba, nahnu na'lamuhum, mu ne muka san su, inji Allah. Malamai suka ce cewa la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, shin wannan ko bai ci karo ba da fadin Allah ta'ala? Walau nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahni alqawl wallahu ya'lamu a'malakum. Da Allah ce inda mun ga dama sai mu nuna maka su, amma zaka gane su da alamomin su, zaka san su da alamomi, zaka gane su ta hanyar dadin harshe amma babu aiki, ta hanyar haka zaka gane munafikai. To kenan Allah ya bayar da alamomi. To sai malamai suka ce ba cin karo, domin da Allah ce nahnu na'lamuhum, ana nufin su duka. Allah ya san dukkan kowane munafiki a inda yake. Amma da aka ce da annabi zaka gane waɗansu da alamomi, ana nufin wani sashi na cikin su. Amma waɗansu kan duk yadda kake ga lura ba zaka iya ganewa ba, shine maradu alal nifaqi, wanda suka kware din kenan, suka zama gwanaye akan munafinci. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, Allah ce sanu'azzibuhum marratayn, kaga bacin karo tsakanin wannan ayar da waccan. Sanu'azzibuhum marratayn, zamu musu azaba ninki biyu. Azabar farko wato ainihin azaba ta suna da rai, su riga ganin cin nasarar musulunci ga su suna kaskantattu, suna jin takaici a zuci. Hasara da Allah zai rika jarraba su a cikin dukiyoyinsu da ayyansu, tunda Allah ce inna ma yuridullahu li yu'azzibahum biha fil hayatid dunya, ya jarrabe su su rika ji a jika, wannan nau'i ne na azaba. Azaba ta biyu ita ce azabar kabari, bayan sun mutu kafin a tashi kiyama. Akwai azaba da za a yi musu a cikin kabari, shine sanu'azzibuhum marratayn, ninki biyu. Thumma yuradduna ila azabin azim, sannan sai a mayar da su zuwa ga azaba mai girma, ita ce azabar yaushe? Azabar ranar tashin kiyama. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashadd al'azab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun ko amma ta'malun. Da haka dai akwai azaba ta duniya, akwai azaba ta barzakh, azaba ta barzakhu bayan mutuwa kafin a tashi kiyama, sannan kuma akwai azaba wato ainihin ta ranar tashin kiyama. Malamai suka ce wannan ayar tana cikin ayoyin da ake kafa hujja da su cikin Alkur'ani dangane da azabar kabari. Dama hadisi akwai su, amma waɗansu daga cikin ƴan bid'a, Mu'tazilawa da waɗansunsu, suna inkarin azabar kabari ko ni'imar da ke cikin kabari. Suka ce ya za a yi wa mutum azaba a cikin kabari, ko ya za a yi masa ni'ima, ko hasali ma idan za a yi ɗin, ya za a yi da wanda kuraye suka cinye shi, wannan kular ta cinye kafar dama, waccan kafar hagu, wannan ta ɗauke nan, ba a sa shi a kabari ba ballanta na maganar ni'ima ta zo ko azaba. Kaga sun jahilci Ubangiji. Ita wannan azaba amrun ghaibi, al'amari ne na gaibu. Ya fi ƙarfin ka kwatanta shi da hankalinka ko tunaninka. Shin yanzu inda wannan namun ya je cikin cikin kular, Ubangiji ta'ala ba zai isar da rahama ko azaba ba in yana so, zai gagar Allah? Bayan ka san Allah ce inna Allah ala kulli shay'in qadir, mai iko ne kan komai, sai ka ɗauka isar da azaba ga wanda kulaye suka cinye, wannan Allah baya iya yi. Isar da ni'ima ga wanda kulaye suka cinye, Allah baya iya yi. Wannan ka jahilci Allah idan kai wannan. Dan idan da hankali zaka kafa hujja ba da shari'a ba, kai ma ya kamata ka yi inkarin su ma da ta fito a kanka. Dan idan ka huda kanka, aka fasa kanka, zai ka kaiwa likitoci kansu fasa, a ciki ba za su ga gashi ba, su fasa su gani. Ka kalli yatsu a farshen ka mana, a yanka yatsun a gani, babu inda za a ga farci, domin a cikin gangan jiki daga fata sai jijiyoyi sai tsoka sai kashi sai kaza kaza da sauransu, amma ina farci, ina gashi da yake fito maka daga sassanin ko ina jiki? Idan an huda, idan an yaga, idan an barka a jikinka, ba za a gan shi ba. Amma kuma gashi ka yadda da shi, kai inkarin sa mana. To wannan tana cikin ayoyin da ayar da Ubangiji ke cewa wala nuziqannahum min al'azab al'adna duna al'azab al'akbar. Suka ce al'azab al'adna azab al'kabar kenan, duna al'azab al'akbar. Al'azab al'akbar shine azabar ranar tashin kiyama. Da Ubangiji ta'ala ya faɗa game da iyalan gidan Fir'auna, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan, safe da yamma za a yi musu azaba, azabar safe daban, azabar yamma daban. Aka ce a yana kenan a cikin kabari. Dan sai ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Kaga ashaddal azab ba ita ce yuraduna alaiha guduwan wa ashiya ba, domin azabar ranar tashin kiyama ba safe da yamma bane ba. Fala yukhaffafu anhum alazab, ne ba a sassautawa. Amma nan ko muqayyadatun bis sabah wal masa, guduwan wa ashiya. Wannan duk ayoyi ne, sai ka hada da wadancan hadisan. Ubangiji ta'ala ce sanu'azzibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim, sai ce wa akharuna ataraku bi dhunubihim. Wannan duk ana lissafin waɗanda ba su je yakin Tabuka ba. Ga waɗansu dai waɗanda za a yi musu azaba iri biyu, azabar kafin mutuwa da azabar bayan mutuwa, ga kuma azabar ranar tashin kiyama, kaga uku kenan. To kuma ga waɗansu, wa akharuna ataraku bi dhunubihim, akwai waɗansu daga cikin su wanda su sun yadda da laifin su. Khalatu amalan salihan wa akhar sayi'a, sun garwaya kyakkyawan aiki ɗayan ko mummuna. Asallahu an yatuba alaihim, tabbas waɗannan Allah zai karɓi tubansu. inna allaha ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai. Wato daga cikin waɗanda ba su yakin Tabuka ba akwai munafikai tsantsa, su ne ayar da ta wuce baya aka yi magana akan su. Akwai kuma waɗanda suke musulmai ne amma ragwanci da san hutu a gindin inuwa ba munafunci bane bai hana su zuwa jihadi. To su ne aka ce san garwaye kyakkyawan aiki da mummuna. Kyakkyawan aiki shine imani da sallah da zakka da azumi da aikin haji, amma mummunan aiki shine annabi ya tafi Tabuka sun kibe kaga khalatu amalan salihan wa akhar sayi'a. Sai aka ce asallahu an yatuba alaihim, lalle Allah madaukakin sarki zai karbi tuban su, inna Allah ghafurur rahim. Hadisi kuma yazo cikin sahihul bukhari, manzo Allah yake cewa mala'iku ne suka tafi da shi, an nuna masa a cikin mafarki mala'iku sun tafi da shi wani wuri, yace muna cikin tafiya tare da su sai muka gamu da waɗansu halittu ka ahsani ma anta ra'in, mafi kyawun abin da ka taba gani a rayuwarka shine kyawun, muka ganin su kyakkyawan halitta. Muna cikin tafiya akan haka sai ga waɗansu kuma a cikin mummunan halitta, mafi munin abin da idan ka yi taba gane maka, wato mutane ne rabin su kyakkyawa, rabin su kuma mummuna. Ba wai rabin mutanen ba, kowane mutum shi kadai jikinsa an raba shi gida biyu, ɗaya ɓangaren kyakkyawa sama da kyawun duk abin da ka taba gani wajen kyau, ɗaya ɓangaren mummuna sama da munin duk abin da ka taba gani wajen kyau, wajen muni kai mummuna sama da abin da duk ka taba gani wajen muni. Yace muna cikin tafiya akan haka, mala'ikun da suke tare da ni sai suka ce wa waɗannan mutane masu wannan sifa, ku tafi ga wani kogi can ku fada ciki, fa zahabu fa waqa'u fihi, sai suka je suka fada a ciki. Sannan sai suka dawo inda muke, inji annabi, da suka dawo inda muke sai muka gansu gaba ɗaya wannan ɓangaren munin ya goge ya zama mafi kyawun abin da ka taba gani, dukkaninsu sun zama kyawawan halitta. Bayan mun riga mun ga wannan duk munin ya tafi tattare da su, sannan sai waɗannan mala'ikun suka ce da ni hadhihi jannatu adanin wa hadha manziluka, wannan jannatu aljanna shi da ake kira jannatu adanin, kuma ga gidanka can suka zauna annabi gidansa. Sai suka ce ammal qaumul ladina kanu shatrun minhum hasanun wa shatrun minhum qabih, amma waɗancan mutane da kaga rabin su da mummuna rabin su kyakkyawa, har sai da aka sa suka je suka yi wanka sannan sai suka zama kyawawa gaba daya. Fa innahum khalatu wa amalan salihan wa akhar sayi'a tajawaza Allahu anhum, mutane ne wanda suna da mummuna aiki kuma a gefe daya ga wani kyakkyawa, ga kyakkyawa a gefe daya ga mummuna, mummuni mai sabo, mummuni mai zunubi, mummunin da an ce tafi jihadi bai fita ba kuma babu wani uzuri, kaga irin su ne. Sai Ubangiji ta'ala zai yafe musu, tunda ya ce asallahu an yatuba alaihim. To me yasa za a yafe wa waɗancan sahabbai duk da basu ba annabi yakin Tabuka ba, yakin Tabuka ba, saboda suna da sabiqa fil islam, abinda ake nufi da sabiqa wani aiki da ka taba yi a baya an yi rizabin din sa yana nan da yawa, saboda kyawun aikin na bayan cikas din da ya biyo bayan shi ba zai rusa shi ba, kamar dai yadda aka ce Usman ma darrabun affan ma fa'ala ba'da al-yawm, duk abinda dan Affan ya aikata daga yau ba abinda zai kawo masa cikas, kamar yadda aka ce da mutanen Badr la'alla Allah qad tala ala ahli badr fa qala la'malu ma shi'tum fa inni qad kafartu lakum, ma'ana suna da kyawawan ayyuka waɗanda sun riga sun gabata a baya. Allah kuma ya ce innal hasanati yuzhibun as-sayyi'ati, in kana da rinjayen aikin alkhairi to zai taimaka wajen yafe maka mummunan da kai, shine asallahu an yatuba alaihim inna Allah ghafurur rahim.
ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.
خذ من أموالهم وبنجد يتدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كربون ساشي ندوكي ينسو صدقة أمتين صدقة wato zakka kenan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, zaka tsarkake su wato kuma wato tutahhiruhum zaka tsarkake su tsarki wato ainihin na ruwa ko kuma tsarki na najasa, wa tuzakkihim da kuma tsarki na hali, domin a tazkiya tsarki wato wanda yake ginan na hali, ina fata an fahimta. Biha a sanadiyar abinda ka karba na zakka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, sannan kuma kai musu addu'a, shine ma'anar salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum, lallai addu'ar da zaka yi musu natsuwa ce a gare su. Addu'a da annabi zai wa mutane natsuwa ce a gare su shine sakanullahum. Waɗansu malamai suka ce rahmatullahum, rahama ce a gare su, shine sakanun din kenan. Ko ka fassara shi da rahama ko ka fassara shi da natsuwa, magabata dai suka ce idan annabi ya maka kyakkyawar addu'a, to Ubangiji ta'ala na sadar da addu'ar ga zuwa gare ka, ya sadar da ita zuwa ga ƴaƴanka, ya sadar da ita zuwa ga jikokinka, saboda albarkar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa idan an kawo zakka ya karba, shi baya cin zakka, amma shine imam, dole shi za a kawo sai ya kasafinta. To duk wanda ya kawo sai ya masa addu'a, Allah kuma ya shar'anta masa wannan. Inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ubangiji ta'ala mai ji ne sannan kuma masani ne. Wato wannan na ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna wajibcin zakka, kuma imam ko gwamnati lalle ta shiga cikin zakka. Sai dai in ta ƙi, to mutane sai su ji tsoron Allah su yi su da kansu. Domin za a tambaye ka, ko da gwamnatinka ta yi sakaci ba ta bin Allah, kai za a tambaye ka me yasa baka bi Allah ba. Ba ka da hujja cewa gwamnati ce ta ƙi bi, za ka bi Allah gwargwadon yadda za ka iya. Da yake Allah sarkin rahama ne, abinda za ka iya shi za ka tambaye ka, abinda ba za ka iya ba zai tambaye ka ba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. To saboda haka wato kenan zakka wajibi ce, rukuni ne cikin rukunan musulunci. Sannan kuma hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, waɗansu mutane suka ce su ba za su bayar da zakka ba, tunda an ce annabi ake ba, yanzu kuma babu annabi, su ba za su bayar kowa zakka ba. Sai sayyidina Abu Bakar ya shiri rundunar yaƙi, ya ce a je a yaƙe su. Sai Umar ɗan Khattab ya ce zai za ka yaƙe su bayan sun furta kalmar shahada? Manzon Allah kuma ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah, a wannan riwaya illa bihaqqihi, a wata riwaya illa bihaqqiha. Yace manzo Allah ce duk wanda ya faɗi kalmar shahada ya riga ya tsare dukiyarsa da ransa daga gare ni, sai da haƙƙinta, hisabin sa yana wajen Allah. Sayyidina Abu Bakar ce wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakati, wallahi sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallar da zakka. Fa inna zakata haqqul mal, zakka haƙƙin dukiya ce. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqatiltuhum ala man'ihi. Yace wallahi da za su hana ni da baibayi madaurin dabba wanda a da lokacin annabi suna bayarwa, yanzu nazo ina halifa su je ba za su bayar ba, wallahi sai na yake su akan wannan da baibayi din, ballantana raƙuma, ballantana shanu, ballantana miliyoyin nairori da daloli da mutane suka ki ba da zakka, wato a yake su har sai sun bayar. Fa qala Umar, Umar dan Khattab yace fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah qad sharaha sadra Abi Bakr lil qital fa araftu annahu al haqq. Dai naga Allah ya yalwata kirjin sayyidina Abu Bakr, ya gamsu cewa lallai sai ya yaki waɗannan mutanen, sai na gane cewa lallai gaskiya ne, dan Allah baya gamsar da sayyidina Abu Bakar kan wani abu kuma ya zama bata. Sai Umar shi ma ya goyi baya, dukkan sahabbai sai Ali bin Abi Talib suka goyi baya, sai da aka yaki waɗanda suka hana zakka, aka kwace ta daga hannunsu da ƙarfi. To wannan aya tana buƙatar waɗansu ƴan bayanai takaitattu a fassarar da nayi mata, da gangan nayi mata, dan ita ce fassarar da na taba yi a dukkan lokacin da na bi ta kan wannan aya. Amma kuma akwai gyara a cikin ta, wanda mai saurare bai hango ba, amma gobe ya ji gyaran insha Allah. Amin da muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana. Assalamu alaikum warahmatullahi.